programme de VOA Afrique. À très bientôt.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki cikin shirin na yau safiyar Juma'a 14 ga watan Maris shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad da kanin labarai.
To Hawwa, shugaba Putin ya nuna goyon bayansa ga tayin Amurka na neman a tsage ta wuta a yakin Russia da Ukraine. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Alhamis ya yi barazanar kakaba wa tarayyar Turai harajin kashi 200 cikin 100. Kungiyar Taliban a Afghanistan ta yi watsi da zargin da Pakistan ta yi na cewa an shirya garkuwa da wani jirgin kasa da aka yi a ranar Talata daga kasar Afghanistan.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku ji mu dauke da rahoto kan turjiyar wata kungiyar kabilar Igbo mai suna Association of Igbo Town Union da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, da ta yi fatali da shirin gwamnatin Najeriya na sayan filaye a yankin domin bai wa Fulani wuraren kiwon dabbobinsu.
Federal government will live in the individual. Why? Because all the rest of
yana cewa ne mun cimma matsaya kan rashin amincewa da wannan shiri na gwamnatin tarayyar Najeriya.
Za kuma aji cewa ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar ya gayyaci jakadan Najeriya zuwa ofishinsa, inda ya shaida masa damar gwamnatin ta Nijar dangane da wani sabon matakin tsaro da Najeriya ta dauka.
Rarrabuwar kanu da rashin fahimtar juna da rashin yarda cikin maganar tsaron kasashen wani abu ne wanda zai iya sa.
Sai a biyo mu domin jin karin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafa da shirin manuniya, to amma da farko ga Muhammad da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Shugaban Russia Vladimir Putin ya nuna goyon bayansa ga tayin Amurka na neman a tsage ta wuta a yakin Russia da Ukraine, amma ya jaddada muhimmanci kan yadda za a tafiyar da yarjejeniyar. Putin ya shaida wa manema labarai a ranar Alhamis a Moscow cewa mun amince da tayin dakatar da fadan, amma mun ci gaba da tunanin cewa tsage ta wutar ya kamata ya haifar da zaman lafiya mai dorewa da kawar da tushen da ya haddasa rikicin. Ya ce watakila kamata yana kira shugaba Trump mu tattauna tare da shi. A fadar White House, Trump ya ce zai zama abin takaici matuƙa idan Russia ta yi watsi da ƙoƙarin da Amurka ke yi na kawo ƙarshen yakin. A ranar Alhamis, manyan jami'an diplomasiya daga kungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya, wato G7, suka halara a Charlevoix, Quebec, yayin da ƙasar Canada mai masaukin baƙi ta bayyana manyan ajandarta, inda ta maida hankali kan cimma zaman lafiya mai dorewa a Ukraine da ƙarfafa tsaro da haɗin gwiwar tsaro, yayin da kungiyar ta G7 ke cika shekaru 50. A yayin jawabin buɗe taron, ministar harkokin wajen Canada Melanie Joly ta ce zaman lafiya da kwanciyar hankali na kan gaba a cikin ajandar mu, kuma ina fatan tattaunawa kan yadda za mu ci gaba da bawa Ukraine goyon baya ta fuskar cin zarafin da Russia ke yi ba bisa ka'ida ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce yana fatan tsage ta wuta tsakanin Russia da Ukraine za ta yi cikin kwanaki kaɗan idan fadar Kremlin ta amince. Har ila yau yana shirin yin kira ga ministocin harkokin wajen G7 da su mayar da hankali wajen kawo ƙarshen yakin Russia da Ukraine. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Alhamis ya yi barazanar kakaba wa tarayyar Turai harajin kashi 200 cikin 100 kan ruwan inibi, champagne da sauran nau'ukan giya da ake samarwa a cikin kasashen 27 na tarayyar ta EU. Wannan na zuwa ne bayan da EU ta sanya abin da Trump ya kira mummunan harajin kashi 50 cikin 100 kan giya da ake sarrafawa a Amurka. Trump ya faɗa a shafinsa na True Social cewa EU na daga cikin mafi munin hukumomin haraji da cinikayya a duniya. Ya ce kungiyar an kafa ta ne a shekarar 1993 da manufar kawar da Amurka ta fuskar tattalin arziki. Daga baya, wani ɗan jarida ya tambaye shi a fadar White House ko zai iya sassauta barazanar haraji da yake yi wa ƙawayen Amurka na duniya. Sai Trump ya amsa da cewa an jima ana ƙwarar mu tsawon shekaru, ba za mu sake amincewa da haka ba. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Muhammad Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu je ga wakilin mu a yankin Niger Delta a Najeriya, Lamido Abubakar Sokoto, inda ya shaida mana cewa wata kungiyar kabilar Ibo mai suna Association of Ibo Town Union da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya ta yi fatali da shirin gwamnatin Najeriya na sayan filaye domin baiwa filanin yankin domin sama musu wuraren kiwon dabbobinsu da burtuloli, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Wata kungiyar kabilar Ibo mai suna Association of Ibo Town Union ta gudanar da wani taro na wasu dattawan yankin na kudu maso gabashin Najeriya mai jihohi biyar, inda a ƙarshen taron suka yanke hukuncin cewar ba su yadda ba da shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na cewar za a sayawa Fulani filaye waɗanda za su yi amfani da shi wajen daidaito da burtalai da kuma wurin kiwon dabbobinsu a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Wannan batu dai na cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2025. Kungiyar dai ta kabilar Ibo ta ce ba su yadda da a hihita wata kabila ba kan wata maganar kiwon dabbobi, harka ce ta ƙashin kai. Musa Ikechukwu Ofara shi ne mai magana da yawun kungiyar ta Association of Ibo Town Union, ya ce
federal government will live in the individual. Why? Because all the rest of
yana cewa ne mun cimma matsaya kan rashin amincewa da wannan shiri na gwamnatin tarayyar Najeriya a jihohi biyar na kudu maso gabashin ƙasar na sayar Fulani makiyaya filaye, don haka wannan abin bamu amince ba kwata-kwata. Su ma dai manoma 'yan kabilar ta Ibo ga abin da suke cewa:
Fulani people usually destroy our farmlands with their animals and harass our.
Ce sunana Ifoma Daniel, dangane da yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na sayan filaye, gaskiya abin takaici ne. Kodayake dai babban dalilinmu shi ne yadda Fulani suke ci mana zarafi musamman a gonakinmu, yin tu'annati ga matanmu. Saboda haka ba ma goyon bayan wannan mataki. Malam Gidadu Siddiku shi ne shugaban kungiyar Miyatti Allah na jihar Anambra, dangane da wannan dambarwa ya ce:
To ai a matsayinsu na shugabanni, ai kowa nasu ne, duk wanda yake jihar su, me yasa ai wannan maganan da suka yi kenan sun nuna bakin ciki ne? Ai wannan abun da gwamnati ta yi ne saboda a samu zaman lafiya tsakanin makiya da manoma. Fulani suna nan kasan Southeast, ba wai sun zo nan saboda sada fitina ba, sun zo ne kawai saboda su nemi su yi kiwon shanunsu.
Honorable Sam Ozuwagu shi ne mai baiwa gwamnan jihar Enugu shawara kan filaye, ya ce:
Nigeria belongs to all of us.
Yana cewa ne gwamnatin jihar Enugu na sane sarai da wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya. Muna gudanar da wani taro yanzu haka da manoma masu ruwa da tsaki a jihar Enugu domin dai faɗakar da su kan wannan sabon tsari na gwamnatin tarayyar Najeriya. Dr. Kabir Adamu mai sharhi ne akan harkokin tsaro kan wannan dambarwa ya ce:
Ba shakka wannan alama ne da ke ƙara nuna yadda ake da rarrabuwan kawuna a ƙasa, yadda kabilanci da ɓangaranci yake shafar manufar ita gwamnati. Shi ne buƙatar da ita kanta gwamnati take da shi duk lokacin da za ta fitar da manufa, to ya zan ta yi tuntuɓa kuma ta samu amincewa na da yawa daga cikin 'yan ƙasa. Kula ba dukka ba.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
An gaida Abubakar Lamido Sokoto, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Muhammad ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Ranar Alhamis, Majalisar Dokokin Kasar Bosnia Serb da ke ƙarƙashin Republika Srpska ta amince da daftarin sabon kundin tsarin mulkin jamhuriyar, wanda shugaban jamhuriyar mai cin gashin kansa Milorad Dodik ya gabatar, wanda ya kunshi wasu batutuwa da suka sabawa kundin tsarin mulkin Bosnia. A ranar Laraba, masu gabatar da ƙara na Bosnia suka bayar da umarnin kame Dodik da makarabansa bisa laifin yin watsi da sammacin da wata kotu ta yi masa bisa zargin kokarin yi wa kundin tsarin mulkin kasar Bosnia zagon kasa. Republika Srpska wata hukuma ce a cikin Bosnia and Herzegovina. A watan da ya gabata ne dai wata kota a Bosnia ta yankewa Dodik hukuncin daurin shekara guda a gidan yari tare da haramta masa shiga harkokin siyasa na tsawon shekaru 6 saboda ayyukansa na yan aware da kuma kin amincewa da shawarar da babban wakilin kasa da kasa dake kula da yarjejeniyar Dayton ta 1995 da aka kulla. Wannan yarjejeniya dai ta kawo ƙarshen yakin da ya samo asali daga ƙabilanci wanda ya ɗauki tsawon shekaru fiye da 3 da kashe mutum 100,000. Da ƙarshe, ƙungiyar Taliban a Afghanistan ta yi watsi da zargin da Pakistan ta yi na cewa an shirya garkuwa da wani jirgin ƙasa da aka yi a ranar Talata daga ƙasar Afghanistan ne. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Afghanistan ta ce ikirarin Pakistan ba shi da tushe balle makama. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Afghanistan, Abdulkahar Balki, ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin X cewa mun yi watsi da zargin mara tushe balle makama da kakakin sojojin Pakistan ya yi dangane da harin da aka kai kan wani jirgin ƙasa na fasinja a lardin Balochistan da ke iyaka da Afghanistan. Mayakan da ke da alaka da haramtacciyar rundunar 'yan ta'adda jama'a ta Baloch suka kai hari kan wani jirgin ƙasa na fasinja a ranar Talata a kusa da Sibi, Balochistan, inda suka yi garkuwa da ɗaruruwan mutane. Akalla fasinjoji 21 da dakarun sa kai 4 ne suka mutu a harin. Rundunar soji ta yi da'awar kashe 'yan ta'addan 33. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai mu kauciyar Najeriya, wato Niger, inda ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger din ya gayyaci jakadan Najeriya zuwa ofishinsa, inda ya shaida masa damuwar gwamnatin Niger din kan wani sabon matakin tsaro da Najeriya ta dauka akan iyakar kasashen biyu. Daga Yamai ga wakilin Muslim Mumini Barma da ƙarin bayani.
Ministan harkokin wajen Niger Bakariya Usangare da jakadan Najeriya Muhammad Sani Usman a wannan ganawa ta ranar Laraba 12 ga watan Maris sun karkata ne kan hulɗar ƙasashen biyu a fannin tsaro a kan iyakarsu da kuma sabon matakin da Najeriya ta girke da zammar zuba ido a iyakarta. Girman wannan mataki ya sa hukumomin Niger nuna damuwa kansa, kamar yadda sashen labarai a ma'aikatar harkokin wajen Niger ya sanar. To kowace fasara za a iya yi wa wannan al'amari? Abdurrahman Alkasum mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum.
To kasan shi al'amari na tsaro na haɗin gwiwa na tsaron ƙasashe wani abu ne wanda sai da yarda tsakanin ƙasashe, kuma sanin kowa ne ita wannan yarda ta wahala, wani lokaci ta so ta zube a ƙara tsakanin jamhuriyar Niger da sauran ƙawayenta bayan juyin mulkin da aka yi.
Jami'an diflomasiyyar ƙasashen biyu sun yanke shawarar gaggauta bullo da wani tsarin tuntuɓa a tsakanin masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro game da yadda Najeriya za ta yi amfani da wannan mataki nata. Niger na daga cikin ƙasashen da suka kafa rundunar ƙasashen tafkin Chadi MNGTF, wacce ta haɗa da sojojin Najeriya da na Chadi da Cameroon da zummar yaƙi da Boko Haram. To amma sabanin da ya biyo bayan dambarwar juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ta sa Niger janye dakarunta, duk da yake ba a bayar da sanarwar ficewarta daga rundunar a hukunce ba. Daga bisani, Chadi ta janye dakarunta daga wannan runduna domin a cewarta ba da gaske ake yin wannan yaƙi ba. La'akari da gibin da ficewar waɗannan ƙasashe ta haddasa ya sa Najeriya a nata ɓangare ta ƙarfafa matakai.
Rarrabuwar kanu da rashin fahimtar juna da rashin yarda cikin maganar tsaron ƙasashen wani abu ne wanda zai iya sa su 'yan ta'addan su ƙara samun gindin zama don kuma su ƙara wahalar da al'ummomi. Kenan in kawai ana son a kiyaye mishi, to sai an zamna an kai zuciya nesa ba a samu a fahimci juna.
A wani abin da ke zama matakin buɗe sabon babi a hulɗar da ta shafi harkar tsaro a tsakanin Najeriya da Niger, Hafsan Hafsoshin Najeriya Janar Christopher Musa ya ziyarci Niger a watan Agustan 2024 inda suka tantauna da takwaransa Janar Musa Sallau Barmu. Sai dai duk da haka har yanzu akwai alamar ɗari-ɗari a tsakanin hukumomin waɗannan ƙasashe a yunkurin zuba ido kan iyakokinta. Najeriya mai fama da hare-haren 'yan ta'addan Lakurawa ta tsaurara matakan shige da fice ta hanyar amfani da na'urorin zamani, yayin da ita ma Niger a nata ɓangare ta ɗauki mataki domin fake bututun manta sakamakon yawaitar hare-haren ta'addanci ta inda ya ratsa jihar Doso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, tuka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC, kamitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin manuniya.
Manuniya.
Billahi lazi la ilaha illahu azumi nake tun daga jihar Kaduna har Zamfara jin mun shiga wannan jami'a wallahi tallahi su ma sun koma daga nan har Yobe
mutumin da bai da tasiri Najeriya za ta dauki dimi tana ta faman surutu akan shi to Allah ya kai mu lokaci da za a fito a buga gangar siyasa
wasu daga cikin tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin Nasiru Ahmed Rufa'i da yayin sallamar sakin jami'ar APC kenan ke shedawa duniya cewa fitar ɗan Rufa'i fata riga ta girgin siyasar Najeriya sai dai kuma wasu daga cikin tsaffin jagoro rin jami'ar APC da suka yi aiki da tsohon gwamnatin jihar Kaduna sun ce yanzu ne ma ai za a gane ɗan Rufa'in yayi gangancin gangar gangarar sauka daga kan hanya
tafiyan Malam Nasir wallahi tallahi billahi ba abin da ya kawo mana sai jin dadi saboda barin shi alheri ne yanzu ne za a yi siyasa a Kaduna da Najeriya za a ga ko wane ne Nasir tunda babu goguwar Buhari
in dai a jihar Kaduna ne to gaskiya da wuya talakawa ma da aka mulka akwai abubuwan da yawa da basu manta ba
kananan yan siyasa kuwa cewa suke ai su babu wani bangaren da za su yi wa wata makauniyar biyayya
ba inda za ni ina nan anan amma ina ga yawa mai girma gwamnatin jihar Malam Nasir a jihar Kaduna wallahi ni dai bana yin shi ba kuma zan bi shi ba amma Malam Nasir a jihar Kaduna na rantse maka da girman Allah idan ya tashi zai billahi alazim sai ya furgita mu ya ba mu tsoro
wadannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk Juma'a da sanyin safiya. Shiri na 212 cikin jerin shirin manuniyan da ke kokarin kwakule dukkanin wani nau'in danniya. Danne danniyar daina tafiya da tsohon gwamna Nasiru Ahmed Rufa'i jihar Kaduna kuma yasa wasu ke ganin wannan ne yasa siyasar Najeriya duk ta buta sauya. Domin kuwa an ji tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin ɗan Rufa'i a jihar Kaduna irin su Hajiya Hafsat Muhammad Baba na gaya wa duniya cewa sun bi tsohon gwamnan ne saboda ba shi da wata tawaya.
Ni ina cikin wanda suka aje kujerunsu saboda a yi haɗaka jam'iyyar APC. A lokacin ina riƙe da shugabancin ƙasa na mata na jam'iyyar ACN wata Action Congress of Nigeria aka samu kuma jam'iyyar APC. To kamar ni na bi shi saboda na farko na yi aiki tare da shi kuma mutum ne wanda yake da kishin ƙasar shi yake da kishin al'ummar shi. Kuma irin aikin da muka yi jama'a sun gani kuma haka duk sauran waɗanda muke tahowa yanzu kowa yana cewa ya yarda da shi kuma ya yarda da shugabancin shi kuma mun san cewa shugaba ne na ƙwarin shugaba kuma adali sannan kuma ana cewa wai fitar shi ba za ta yi tasiri ba tun daga fitar shi har yanzu magana ake mutumin da bai da tasiri Najeriya za ta dauki dimi tana ta faman surutu akan shi to Allah ya kai mu lokaci da za a fito a buga gangar siyasa to za a gani ko Malam Nasir ɗan Rufa'i yana da tasiri ko ba shi da shi ko ba za a san mu ci to ba sai miya ta kare
shi ma talban shi ka kuma tsohon dan Masar dokokin jihar Kaduna Honorable Muhammad Bawo Chocan da ya bar jam'iyyar APC ya ce ai Malam Nasiru Ahmed Rufa'i ya riga ya zame wasu ƴan siyasar Najeriya aya
duk abin da kaga a bira ya fito daga cikin rami ya fada wuta to abin fa da ke cikin ramin nan ya fitar da zafi to saboda haka wannan kira da aka yi saboda akwai mutanen da suka zauna da Malam Nasiru suka aiki da shi suka tabbatar da irin rukun amanar shi
amma dai ita jam'iyyar APC ta ce ai ko a jikin ta tunda ba ku da yawa
to da mama na an ce idan makaho ya rasa ido cewa yake idon mawari yake ka waɗansu ma sukan ce wai Allah raka taki gona to idan kaga Allah ya raga taki gona kuma ai mai banya za ta yi amfani kenan
to amma ku nawa ne wai har ake wannan magana an bu malam
to billahi lazi la ilaha illahu azumi nake tun daga jihar Kaduna har Zamfara jin mun shiga wannan jam'iyya wallahi tallahi su ma sun koma daga nan har Yobe kaga wannan da nake tafi da shi dan Maiduguri ne wallahi tallahi yanzu ya ce ya bi
amma wannan ba wucewa ana cewa me yake kai ku sabuwar jam'iyya da ba ku da ko kansila
to magana sabuwar jam'iyya an ka duwa waye suka kafa ta ita SDP fa ta dade
ita ma an ce ai kayan Tinubu ne tunda a can ya fara takar sanata
to kayan Tinubu mun kwace kayan mu dama aya daga arewa aka kafa ta
yanzu ku kuna ganin akwai wani abu da
wannan jam'iyyar da ta tsinanawa.
Ai ma ta tsinana tun daga ranan da Malam Nasiru ya bar jam'iyyar APC zuwa yau. Billahi la ilaha illallah kullun sai jam'iyyar SDP ta samu daukaka.
Sai da kuma wasu daga cikin waɗanda suka taya tsohon gwamna ƴar Rufa'i aikin kafa jam'iyyar APC a jihar Kaduna irin su Manjoya Hashim Kumar taya na ganin ƴar Rufa'in ya dauko tallan turmi ne akan hanyar da ke cike da kaya.
Ba wai nayi aiki da shi bane kawai bayan ya ci zabe. A'a ya shafi daga sadda aka zo ma da tuntuba don aka fi jam'iyyar ita APC din kuma na rike membership na committee yin rajistan mutane nayi kuma chairman haka nan kuma a matakin kasa nayi aiki a karkashin committee tsohon minister Chris Ingige ni ne director gudanarwa na farko a jam'iyyar APC a jihar Kaduna mu muka yi duk tsare-tsaren da muka yi aka yi aikin da aka yi a ƙarshe dai koma menene duk wannan abubuwa sun faru amma abinda hakan yake nuna ma shine gwamnatin ta bata da mutane da yau gashi an kawo lokacin da shi da kanshi ya bar wannan jam'iyya ya koma ta jam'iyyar da yake gani tafi mai amma abinda bai sani ba a game da barin jam'iyya wannan ba karamin al'amari bane duba da cewa akwai mutane da dama wa'ansu ma nasu jam'iyyu suka kirkiro irin tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar irin su tsohon gwamnan jihar Sokoto Bafara irin tsohon gwamnan jihar Abia Oji Kalu da makamantansu duk daga karshe kwalliya ba ta biyan kudin sabulu amma in dai a jihar Kaduna ne to gaskiya da wuya duba da cewa an bata da mutane da yawa ba ma su wa'anda suka zo da jam'iyyar ba kadai talakawa ma da aka mulka akwai abubuwan da yawa da basu manta ba kuma abin da zai kara baka mamaki shine a jihar Kaduna akwai korafi ga al'umma da yawa cewa a lokacin da yake mulki ya dauka wa'anda ya dibo daga wasu jihohi ba ma arewacin Najeriya ba su ne za su bashi dama su yi mai abin da yake so ya zama abin da yake so ya zama to yanzu lokacin da yake so ya sa gwamna a Kaduna yayi sai je nemo irin wa'annan mutanen su zo nan Kaduna su jefa mai kuri'a samar da sabon gwamnan da yake gani zai iya kore wannan ko zai iya tubo wannan
tsohon daraktan yakin neman zaben tsohon gwamnan jihar Kaduna na Suwami Rufa'in da ya rike mukamai daban-daban a lokacin tsohuwar gwamnatin Mr. Ben Kurama ya ce watan tonan asirin siyasar tsohon gwamna ƴar Rufa'i ne kawai ya tsaya
a gaskiya dai ni da ban so mu bata lokaci muna maganar Malam Nasir Ahmad ƴar Rufa'i ba duk da yake tsohon mai gidanmu ne amma ya shaida ma duniya cewa shi ba dan siyasa bane to malam zaka shiga motan da direba makaho ne abinda ya sa ya bijire ya gudu guduwa yayi daga APC Obasani ba kan wallasa bane
shi abun kamar ya dame ku saboda wasu wanda suka yi aiki da shi komishoni da sharon su sun bi shi
tafiyan Malam Nasir wallahi tallahi billahi ba abin da ya kawo mana sai jin dadi saboda barin shi alheri ne
gwamna fa aka ce
tsohon gwamna da gaske to gwamna shi yake kanshi gwamna ai Allah ne ba shi dama
wasu ma sun dauka zaka bi shi ai tunda kai director general har so bi a jere
Allah shi kyauta ba zan taba wannan kuskure ba Malam Nasir da shigan shi da karshen sa duka ba abin da ya bari a Kaduna sai makoki sai talauci ya nakasa ƴan kasuwa kasuwan bacci kasuwan kawo kasuwan ungwarimi kasuwan barnawa ko ina sabon tasha duk ya je ya rurusa
amma kun ji magana da ake cewa kamar shi Obasani ya wa Malam Nasiru butulci kenan tunda an dade tare yanzu
Malam Nasiru Ahmad ƴar Rufa'i shine shugaban ƴan butulci na Najeriya ka je ka tambaye Atiku je ka tambaye Obasanjo je ka tambaye Buhari suna nan da rai za su gaya maka amma ya buki kirji zaka duba su General Babangida su Tiwa Danjuma su Professor Ango Abdullahi da sauran su iyaye ka ce wai babu dattijai a arewa to yau dare yake bi yana roko wallahi in ana lissafin dattijai cikin dari Nasiru baya ciki yanzu ne za a yi siyasa a Kaduna da Najeriya a wancan karan an dai ne yanzu za a yi za a ga ko wane ne Nasiru tunda babu goguwan Buhari
sojojin bakan jam'iyyar APC jihar Kaduna irin su Malam Abdullahi Muhammad Zumbur kuwa cewa suke su babu wani bangare ma da za su baiwa cikakkiyar kariya
ba inda zani ina nan anan amma ina ga yawo mai girma gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru a jihar Kaduna wallahi ni dai bana yin shi ba kuma zan bi ba amma Malam Nasiru a jihar Kaduna na rantse maka da girman Allah idan ya tashi zai zaya billahi alazim sai ya furgita mu ya ba mu tsoro wallahi idan APC ba ta da gaske ba wa'annan kananan jam'iyyun su za su sake dunkulewa Allah zuwa tsoro ga APC yanda APC ke gasa mana haya a hannu yanda SDP nan ta fito wallahi idan ba ai hattara ba sai ta kwashe rabin mu
to daga duka iyaka batutuwan da zamu yi bajjan muku kenan magana cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafara mu da fiye ko cewa kwanakin da ake kebe musu fa kare karewa suke kullun kwanan duniya domin kowa daga juma'a nan ma saura kwanaki 805 ne su yi sallamar sakin kujirin da suke ta faman cin gajiya kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da bata gajiya ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya
to sai a biye mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokacin ne na nasihar Ramadan
tare da kuma karama musu Adam Sharif a kasan Ghana kuma watan Ramadan ni'ima ne mai girma da Allah yake yi wa bayansa da ya kamata mu gode ma Allah akan irin wannan ni'ima rahma Allah tana sauka a kowace rana a cikin wanga wata alkhairan da ke cikin wannan wanga wata tana da yawa na daga ciki saukar da alqur'ani Allah da rahma sallallahu alaihi wasallam rana na lailatul qadr wanda yake yafi watanni dubu daga ciki kowace rana ubangiji yana yanta bayi daga wuta zuwa ga gidan aljanna Allah ka samu daga ciki ubangiji yana kulle kofofin wuta ya bude kofofin gidan aljanna sa'annan a daure miyawo daga ciki addu'an musulmi da zai yi kuma ubangiji ya karba masa matukan wannan addu'a alkhairi ne yasa in ya kai wanga lokaci musulmi kamata yayi kai kokari kai himma a wurin waton cin amfana abinda zai zama ka alkhairi alakhiranka yasa zaka ga cikin wanga lokaci muna himmantuwa wurin kartar da mutane abinda zai gyara musu ibada abinda zai bar azumin su ta samu karbuwa abinda zai bar alakan su da Allah ta yi karfi ya zama na wanga da ni dalilin shigar su gidan aljanna kuma zaka ga wanga azumi yana da fa'idodi da yawa wanda yake doktoci masu tabbatar shine zaka iske mutum lafiyarsa a cikin wannan wata tayi daban a watan da yake mishi bayayin azumi bugu da kari zaka ga cikin wanga wata ba bambanci tsakanin talaka da mai kuri saboda irin rahman da ke cikin wanga wata dukkanin kyauta ne ubangiji ya yi ma al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya su fiyayyun al'umma a cikin al'umma annabawa ya samu na gode ma Allah akan mun ga ni'imin ga da yayi muna muna kauna ubangiji ya ba mu da ku iko mu yi ibada a cikin wanga wata ya sa ibadan mu karbabba
to mallan sai mu ce amin summa amin Allah ya ba da lada yanzu kuma ga labarai a takaice
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna goyon bayansa ga tayin Amurka na neman a tsagaita wuta a yakin Rasha da Ukraine amma ya jaddada muhimmanci kan yadda za a tafiyar da yarjejeniyar. Putin ya shaida wa manema labarai a ranar Alhamis a Moscow cewa mun amince da tayin dakatar da fadan amma mun ci gaba da tunanin cewa tsagaita wutar ya kamata ya haifar da zaman lafiya mai dorewa da kawar da tushen da ya haddasa rikicin. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Alhamis ya yi barazana kakabawa tarayyar Turai harajin kashi 200 cikin 100 kan ruwan inibi, champagne da sauran nau'ukan giya da ake samarwa a cikin kasashen 27 na tarayyar ta EU. Wannan na zuwa ne bayan da EU ta sanya abinda Trump ya kira mummunan harajin kashi 50 cikin 100 kan giya da ake sarrafawa a Amurka. Trump ya faɗa a shafinsa na True Social cewa EU na daga cikin mafi munin hukumomin haraji da ciniki a duniya. Ya ce kungiyar an kafa ta a shekarar 1993 da manufar kawar da Amurka ta fuskar tattalin arziki. A ranar Alhamis Majalisar Dokokin Ƙasar Bosnia Sab da ke ƙarƙashin Republika Srpska ta amince da daftarin sabon kundin tsarin mulkin jamhuriyar wanda shugaban jamhuriyar mai cin gashin kansa Milorad Dodik ya gabatar wanda ya kunshi wasu batutuwa da suka sabawa kundin tsarin mulkin Bosnia. A ranar Laraba masu gabatar da ƙara na Bosnia suka bayar da umarnin kame Dodik da mukarrabansa bisa laifin yin watsi da sammacin da wata kotu ta yi masa.
Thomas Sarova ke ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ne ya karanto labaran duniya. Sai Dadi Balawe da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu El Zubair. Abu Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji manku.